gana a wurin da jirgin ya fadi da ke bakin teku zagaye da tsaunuka. Lin Chelong ya ce ba zai guji wa daukar alhakin abin da ya faru ba.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan Nijar mazauna ƙasar suka yi bikin nuna farin cikinsu da yadda aka rantsar da sabon shugabansu cikin lumana duk da barazanar da aka fuskanta a kwanakin da suka gabata. Madina Dauda gare ki.
Wannan farin ciki nasu ya biyo bayan rantsar da sabon shugaba Muhammadu Bazoum da aka yi a ƙasar Nijar, kuma wannan shine karo na farko da shugaban gwamnatin farar hula ya mika wa farar hula mulki, wanda yin haka ya nuna dorewar tafarkin demokradiyya. Alhaji Usman Muhammad shine shugaban 'yan Nijar mazauna birnin tarayya Abuja.
Mun taro yau saboda manona murna namu akan yadda Nijar ta yi zaben talami lafiya, inda zababben shugaba Muhammadu Bazoum, mun gode ma Allah da ya nuna mu shugaban na Nijar na farin fulla wanda aka zaba ya ci kuma ya karba zababben da aka yi mishi a hannun farin fulla. Saboda haka mun ji daɗin haka, muna fata ya Afirka da ƙasan duniya tana farin ciki da yadda Nijar ta yi, yadda Muhammadu Isufu yadda ya mulki shi kuma ya zo zai mai kama zababben ƙasan Nijar inda 'yan Nijar suka zaba. Saboda haka shi ne muka fata, kuma shi ne muka ke jin daɗi yadda abun yake, muna sa rai da zai kawo zaman lafiya cikin ƙasar Nijar. Mun tabbatar kuma mutumin da zai haɗa kan 'yan Nijar ba zai nuna wa wani bambanci ba, kuma ya kawo zaman lafiya cikin Nijar ya haɗa kanshi da 'yan ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Muna fata Allah ya sa ya yi haka, kuma shi ne fatanmu, kuma shi ne muke so. Allah ya taimake shi, Allah ya taimaka Nijar ya haɗa kanta da ƙasashen Afirka gaba ɗaya.
Daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta RDR canji, Hassan Kwase ya yi fatan za a sako musu 'ya'yan jam'iyyar su da hukuma ta kame, tare kuma da fatan za a jawo su kusa don tafiyar da mulkin kasar.
Kiran da muke so mu kira ga shugaba wanda aka rantsar da shi, mu dai 'yan adawa har yanzu muna da jan da muke da shi shine muna da shugabanni wanda har yanzu suna nan an kama su ba kan ka'ida ba. In suna so a yi tafiya na gaske, muna so a sake muna wayannan mutanen da aka kama mu zo mu zauna da su mu tattauna mu san irin hanyar da ya kamata mu bi. Ayin wannan taron 'yan adawa ba su hallara ba, to ina ga inda ana so ci gaba lalle ne in za ka yi wayanda ba sa tare da kai su bin su za ka yi ba su za su bi ka ba. Yabi 'yan adawa inda yana so tafiyar nashi ya yi, su ma suna da haƙƙi saboda su ma 'yan ƙasa ne, kamar shi ma yadda yake 'yan ƙasa haka su ma suke suna da haƙƙi akan wannan tafiya. Tafiyan ba zai bace shi kada zai yi tafiyan, dole sai da 'yan adawa.
Wannan al'amari ya sa ɗan Najeriya Zakariya Muhammad Bindawa taya su murnar samun sabuwar gwamnati.
Na zo taya su murna ne sakamakon cin nasarar shugaban ƙasarsu da ya samu. Muna mai fatan alkhairi, muna fatan duk abin da zai kawo matsala Allah ya tsare, to muna fatan Allah ya haɗa kansu gaba ɗaya. Mu ma Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Shi sun faɗi jiya Asabar cewa sojojin Eritrea sun fara janyewa daga yankin Tigray inda suka yi aiki a gefen sojojin Habasha a yakin da ake yi da shugabannin yankin da suka tsere. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha a cikin wata sanarwa ta ce a yanzu haka Eritrea ta fara kwashe sojojinta da ke Tigray da Habasha waɗanda ke aikin tsaron iyakar ƙasar. Ba a san adadin sojojin Eritrea da suka rage ba, kuma wasu daga cikin Tigray sun tabbatar da cewa sojojin Eritrea ba sa fita ko kaɗan. Shugabannin yankin sun zargi sojojin Eritrea da cewa wani lokacin sukan saka kayan sojan Habasha. Daga ƙarshe, dakarun da Amurka ke mara baya arewa maso gabashin Siriya suna yabawa da gagarumin nasara biyo bayan ƙoƙarin da aka shafe na kusan mako guda ana kawar da ƙungiyar ta'addanci ta Daesh daga sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a yankin, duk da cewa sun yi gargaɗin cewa hatsarin bai kusan karewa ba. Jami'ai daga rundunar 'yan tawaye ta Syrian Democratic Force da jami'an tsaron cikin gida na yankin sun sanar da kawo ƙarshen abin da suka bayyana a matsayin kashin farko na aikin kwato sansanin yan gudun hijirar Al-Hol. Mai tarin rumfuna da ke ɗauke da mutane kusan 62,000 wanda ya zama duka matattarar yan gudun hijira da kuma cibiyar ayyukan ISIS. Aikin wanda ya haɗa da sojoji kusan 5,000 da ke binciken rumfuna a sansanin ya yi nasarar cafke wasu da ake zargin yan kungiyar ISIS ne su 125. Jami'ai sun ce 20 daga cikin waɗanda aka kama mayakan ISIS ne waɗanda ke da alhakin kashe-kashe fiye da 40 da ya addaba sansanin Al-Hol tun farkon shekarar nan.
Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma muna Najeriya, inda masana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ikirarin da Boko Haram ke yi cewa ita ta kakkaɓo jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Jet da ya ɓace. Tana mai yaɗa wani faifan bidiyo da cewa jirgin ne a yayin da yake faduwa da kuma lokacin da ya fado. A ɗaya gefen kuma rundunar sojin saman Najeriya ke ƙaryatawa da cewa hatsari ne jirgin ya yi, amma ba tare da sanin inda tarkacen jirgin yake ba. Hassan mai na kaina gare ka.
Kwararru na ci gaba da tsokaci tare da nuna tababa akan ikirarin kungiyar jama'atu a halin sunnatul lidda a watuwar jihad wato Boko Haram bangaren Abubakar Shekau, wacce ke cewar ita ce ta harbo jirgin yakin rundunar sojin saman Najeriya nan samfurin Alpha Jet a jihar Borno. Kwararre kan sha'anin tsaro kuma babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya Group Captain Sadiq Garba Shehu ya kalli wannan video ga kuma abin da ya shaida mini.
Shi wannan video idan ka kalle shi a tsanake daga farko-farkon shi ya nuna kaman makami mai linzami ya tashi sama ya kabo jirgi a ƙasa. Mu a matsayinmu na masu nazarin tsotsi a tambaya, Boko Haram a sani da aka yi suna da makami mai linzami, an sa akan wannan shine a'a, kaji magana na ɗaya kenan. Sannan shi kanshi kuma idan da yawa a cikin masana idan aka ce jirgi an kakkaɓo shi daga sama ko kuma ana tunanin an kakkaɓo shi daga sama ne ko ko wani abu ne a cikin jirgin ya fashi, akwai hanyoyi da yawa da ake dubawa a san cewa jirgin aka kabo shi a ƙasa. Jirgi da aka karkabo daga sama da makami mai linzami, wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tada jirgin, kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa haka za su fita su bugi jirgin. To kaga wannan abun za su tarwatse kafin su taba jirgin, za su bar rami a cikin jirgin, kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama. Idan jirgi ya tarwatse a sama, rugurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko'ina a fili da yawa, kuma zai zama gutsu-gutsu ne ƙanana-ƙanana ba wai manya-manya ba. To in ka duba kuma wannan video kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri ɗaya, har zama mai tuka jirgin gashi nan a wuri ɗaya. To a gaskiya jirgin da makami mai linzami ya kakkaɓo a sama zai tarwatsi, kuma saboda yana can sama guraguzan ma zai watsu ne a wuri da yawa, za a iya samun wurin kilomita 20 inda wannan abu zai tafi saboda sama ne.
Shi ma da yake tsokaci kan al'amarin, bai bincike kan sha'anin tsaro na Sweden Mr. Hugo Kanam ya zargi kungiyar ta Boko Haram da yada farfaganda da bidiyon wanda ya ce bidiyon wani jirgin yakin sojojin kasar Syria ne wanda ya bindiga a sama tun shekara ta 2012 a birnin Idlib. Ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Air Commodore Edward Gabquet ta ce wannan video na Boko Haram da suka fitar suna cewar su ne suka harbo wannan jirgin, ko kaɗan ba gaskiya ba ne. To ko mai Boko Haram ke son cimmawa da ikirarin cewar ita ta ɗauki nauyin harbo wannan jirgi na sojin saman Najeriya? Har ila yau ga masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu.
Ka san a wannan area ma a ran da aka yi wannan abu, ni ina Maiduguri ta wannan lokaci, duka wannan area akwai hazo wanda ke kowa ya sani, har masu bin jirgin kasuwa an ta kashe flight a wannan lokacin akwai hazo. To wannan hazan ba na ce na sani ba ne, yana aiwa abu ne. To abin da ni sani shine jirgi ya
faɗo ko saboda hazo ne ko saboda kuskure ne ko saboda tangardayen ji ne jirgi ya faɗo Boko Haram wannan lokaci sai suka samu suka tsinci dami akala jirgin nan ya faɗo a wurin da suke kuma sojoji basu isa ba ISIS sun nuna musu muhimmancin fitar da video akan aikin propaganda so a cikin lokaci kadan Boko Haram suka samu wannan jirgin sai suka gane cewa wannan abun yana da amfani a wurin propaganda suka samu masu musu video suka hada video suka nuna cewa wai sun harbo jirgin nan ga jirgin nan ya faɗi sai suka samu wannan jirgin suka dauki wannan video din dan su nuna kuma su kariya ma sojojin Najeriya lagwa jirgin nan from all indication ba harbo shi akai ba
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan yanzu kuma bari mu sake kawo muku rahoto kan rigimar filaye a manyan biranen Najeriya musamman ma Kano inda har hukumomin yaki da almundahana suka fara shiga al'amarin Muhammad Ibrahim Kwari gare ka
takaddamar mallakar filotai gidaje filaye da gine-gine a biranen Najeriya abu ne da ke zama ruwan dare Kano na daya daga cikin birane a Najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli ko da yake a shekarun baya wannan matsala ta fi wakana ne a tsakanin ɗaiɗaikun mutane sai dai a 'yan shekarun baya bayan nan lamarin na rikidewa ya koma tsakanin hukumomin gwamnati da ɗaiɗaikun mutane ko kuma tsakanin 'yan kasuwa kamar yadda yake faruwa tsakanin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano wadda ke binciken ikirarin da wani ɗan kasuwa ke yi cewa ya sayi filin gandun sarki na ɗorai ƙarama da ke daura da jami'ar bayar Kano mai faɗin hekta 22
na ga takardar da sarki waziri ya ce ya sayo da wannan gurin sarki waziri shine ɗarimi ya sayar da gurin nan a naira miliyan 200 amma fa kaka manta a cikin sam takardar ta kotu an ce an sayar da na masarauta na magada naira miliyan 575 wannan na masarauta fa ya fanninka na magada sannan ko miliyan 200 abinda aka ce ga takarda wadda wani a waisu a basunu sai ya rubuta ya ce ya karbi dala 416,600 ba fa cewa akai an saka wancan an ce an saka account ga account number ma amma wannan cewa wannan ya ce ya karbi dala a hannunsa to sannan ka ce wannan hukumar ta bincika
barista muhimmi gaji kenan shugaban hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano sai dai tuni wannan dan kasuwa Alhaji Yusuf Aliyu Shaibu ya garzaya kotu dan neman dakatar da binciken hukumar kamar yadda lauyansa barista Ahmad Sani Bawa ke fadi
from record abinda muke da shi ya sa miliyan 200 ya sai na wajen ta Emirate Council ya sa wajen miliyan 500 ya sai na wajen magadan margayi mai martaba sarkin Kano a Dubairu mun je ne kotu domin kotu ta kawo karfinta ta dakatar da wannan da yake amfani da jami'an suke karkashin sa zuwa gurin keta haddin wannan ban Allah abin da ya mallaka inda ya sa kuɗi saya
kwa shekara ta 2019 hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta gudanar da makamancin wannan bincike a kan majalisar masarautar Kano kan yadda aka yi cinikayyar filotai da gidajen da aka gina a gandun sarki na Darmanawa da ke birnin Kano kazalika irin wannan takaddama ce ke wakana tsakanin mazauna unguwar Darmanawa layout da majalisar masarautar ta Kano kan batun filin ED a nan guda kuma akwai makamanciyar wannan takaddama tsakanin majalisar gidan zakka mai zaman kanta ta Kano da gwamnatin jihar Kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum yayi tsokaci akan wannan batu
akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun rikice-rikicen filayen wasu daga cikin su shine a baya akwai kungiyoyi da hukumomi da suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne to kuma daga baya aka samu sauye-sauye ko na shugabanci a irin su waɗannan hukumomi da kungiyoyi
Kabiru Sa'idu Sufi kenan guda cikin masu fashin baki a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud kafin mu ci gaba ga wannan sakon
nan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita